Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babban rana wato 11 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 40 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sai na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da asuba baba yakko mai kiri ne tare da Alheri Grace Abdu zamu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
to baba majalisar dattijan Amurka ta kada kuri'a jiya da daddare inda ta sami cikakken goyen baya na tabbatar da cewa an biya ma'aikatan gwamnatin tarayya hakkinsu da zarar an bude gwamnati Michael Cohen tsohon lauyan Trump da suka raba gari ya faɗa jiya Alhamis cewa zai ba da bahasi a bainar jama'a gaban kwamitin majalisar wakilai inda zai bayyana ainihin abin da ya faru tsakanin shi da Trump kana sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kushe tsare-tsaren tsohon shugaban Amurka Barack Obama a gabas ta tsakiya yayin da yake jaddada wato zayyana tsare-tsaren gwamnatin shugaba Trump a wannan yankin
To kadan labaran kenan bayan ku gama jin labarai kuma za ku ji fashin baki da wani tsohon dan jarida kuma wato ma'aikaci ne a Bankin Duniya wanda ya ba ɗan jarida shawara cewa su sa gaskiya a cikin harkokin su musamman a lokacin siyasa da na zabe
In mutum dan jarida ne ka sani cewa ko ki sani cewa abinda kina faɗa ma jama'a ana watsa labarai akan shi ne akwai gaskiya
Mutanen lafiya a jihar Nasara kuma suna alhinin rashin babban sarkin lafiya Alhaji Isa Mustapha Agwai wanda ya rasu a jiya ga abinda gwamnatin jihar ke faɗi akan marigayin.
Wato mutum ne jarumi da tausayi a shugabancin da ya yi kuma ya ba da guduma wanda ba za su lissafta ba. A lokacin shi ne muka samu ci gaba da samun jihar Nasara ita karan kanta.
Hawa Umar kuma na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a jiya Alhamis da dare da ta samu cikakken goyen baya na tabbatar da cewa an biya ma'aikatan gwamnatin tarayya hakkinsu da zarar an bude sauran ma'aikatan gwamnati duk da yake za a iya ganin wannan kamar wani albishir ba zai zama da taimako nan da nan ga sama da ma'aikata 800 da za su rasa albashinsu na farko wannan makon ba tunda aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati ranar 22 ga watan Disamba. Idan aka shiga mako na hudu da rufe ma'aikatan gwamnatin gobe Asabar, zai kasance dakatar da gudanar da ayyukan gwamnati na lokaci mafi tsawo a tarihin Amurka, kuma kawo yanzu babu alamar tattaunawa a sami maslaha. 'Yan jam'iyyar Democrat sun kyamin cewa da ba shugaba Donald Trump sama da dala biliyan 5 na gina katanga kan iyakar kudancin Amurka da Mexico. Da ya ce yana bukata domin hana kwararar bakin haure da miyagun kwayoyi da kuma masu aikata miyagun laifuka. Wani mutum da kuma wani matashi da dakarun kurdawa a Siriya suka kama waɗansu lokuta daban-daban cikin makon nan da suka ce Amurkawa ne da ke yi wa kungiyar IS yaƙi ba lallai ba ne Amurkawa ne. Wani jami'in gwamnatin Amurka da ya nemi a sa sunansa a hirarsa da muryar Amurka. Ya bayyana jiya Alhamis cewa Sule Nowa dan shekaru 16 baba Amurki bane. Mayakan kurdawa da ke marawa da karun YPG baya su ne suka sanar da kama Sule ranar Laraba. Rahoton da YPG din ta wallafa ya nuna cewa Sule yana daga cikin mayakan kasashen ketare 8 da ke yi wa kungiyar IS yaki da aka kama a wani samame da rundunar ta kai farkon wannan makon. Jami'an zaben demokaradiyyar jamhuriyar Congo sun ba da mamaki da kuma haushi da suka sanar da shugaban jam'iyyar hamayya Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa bayan jinkirin kirga kuri'u a zaben da ke cike da kurakurai da kuma rudani. Corneille Nanga, shugaban hukumar zaben kasar Seni, ya sanar jiya Alhamis cewa Tshisekedi ya doke abokan takararsa da sama da kuri'u miliyan 7 inda ya samu kashi 38.5 na kuri'un da aka kada. sai dai mutumin da ake kyauta zaton shine zai lashe zaben bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a sabon jinin siyasa kuma shugaban gamayyar kungiyar yan hamayya Martin Fayulu nan da nan ya bayyana kin amincewarsa tun farko Fayulu ya zargi hukumar zabe da aka sani tana bayan shugaba Joseph Kabila wanda ya dade bisa karagar mulki da nuna fifiko ga abinda Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diouf dake kasar Senegal yake cewa dangane da wannan zabe
zabe an wallafa shi abinda mutane ba su tsammani ba dangane da ita kasar irin halin da kamar tarihin da yake ciki an wallafa shi a cikin kwanciyar hankali ba samu kashe-kashe ba kamar yadda aka yi tsammani za a same shi wato kasar ta shiga cikin wannan kabila da wannan ko bangare ko wannan jiha su shiga juna suna saran juna kamar yadda aka sani cikin kasashen na Afirka na tsakiya inda ya zamanto akan aiki da wani adda wani gatari da sauransu ana bai juna ana sara wannan zaben wato ya zamanto kamar ma zai shiga tarihi saboda kwanciyar hankalin da aka yi dare shi ba samu rayuwa ba da yawa da su aka huda yanzu sauran kasashe na duniya wadanda ya zamanto suna da shuni ga hannu suna nan suna tsakana wannan zaben abu guda nake so in kwatanta musu shine cewa al'umma yau ta Afirka ta gane cewa da ita ce take zaben shugaban kasa
Bobe na Maiwa na Jami'ar Diouf dake kasar Senegal a sahirashi da sashen Hausa za ku mai ci gaba da jin wannan bayani a shirinmu na hantsi Michael Cohen, tsohon lauyan Trump da suka raba gari ya faɗa jiya Alhamis cewa zai ba da bahasi a bainin jama'a gaban kwamitin majalisar wakilai makonni kafin ya tafi gidan yari sabili da shantalawa majalisar ƙarya da kuma aikata waɗansu laifuka. A wata sanarwa da ya fitar Cohen wanda ya bayani na tsawon sa'o'i gaban kwamitin bincike tun da suka raba gari da shugaba Trump bara. Ya ce yana jiran ranar da zai samu damar yin cikakken bayani kan ainihin abin da ya faru. Zai ba da bahasin ne ranar 17 ga watan Fabrairu gaban kwamitin bincike da ɗan jam'iyyar Democrat Elijah Cummings ke shugabanta. Cummings, wanda ke matukar sukar gwamnatin Trump, ya ce ya buƙaci fada White House da kuma kamfanin Trump su miƙa dukkan takardun da suke da su da suka shafi biyan kuɗin toshiya ga matan da ake zargin Trump da yin lalata da su. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kushe tsare-tsaren tsohon shugaban Amurka Barack Obama a gabas ta tsakiya da kakkausar murya yayin da yake ci gaba da zayyana tsare-tsaren gwamnatin Trump a wannan yankin. Da yake jawabi a inda shekaru 10 da suka shige, Obama ya dokaci kasashen da galibi musulmi ne da buɗe sabon babi ya kuma bayyana cewa Amurka ta yi kurakure a yaƙi da ta'addanci tun bayan har-haren da aka kai ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2011. Pompeo ba tare da ambaton tsohon shugaban Amurkan kai tsaye ba ya bayyana tsare-tsaren gwamnati da ta gabata da cewa ba su dace da wannan yanki ba. Ya ce dadan abin shine zamanin da Amurka take kunyatar da kanta ya wuce. Haka kuma tsare-tsaren da ke kawo wahala yanzu an shiga sabon babi. Pompeo ya shaida wa mahalarta taron a birnin Alkahira cewa a cikin ƙasa da shekaru 2 Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Trump ta koma ainihin matsayin da aka santa a wannan yanki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumazalla A lokacin harkokin siyasa da na zaɓe akasarin mutane sukan dogara ne akan labaru da 'yan jarida ke bugawa kuma dalili kenan da masana ke kira 'yan jaridan su tabbatar da sahihancin labarai kafin su buga. A wata hira da ya yi da wannan kuma sashen Hausa, tsohon jami'in sadarwa na Bankin Duniya Obadiah Tomohedet ya ce lallai ne 'yan jarida su tabbatar da gaskiya a cikin aikin su saboda irin muhimmiyar rawa da suke takawa a ci gaban demokaradiyya. Ga hirar da ya yi da sashen Hausa.
Yan jarida abinda ya kamata su gane shi ne na wayanda aka sa kansu shi ne abubuwan da za su fada musamman na watsa labarai shi ne su sani cewa akwai abubuwa guda uku wanda mutane za su gane a cikin abubuwan da suke yi. Na farko shine ne labarin da ana bayar din akwai gaskiya a ciki. Na biyu shine ne labarin da ana bayar din akwai munafunci a cikin labarin ne ko labarin din na irin rashin gaskiya da ganganci domin a jure da ra'ayin mutane. Mutane sun san duk abubuwan da yan jarida suke yi. To ya kamata in mutum ɗan jarida ne ka sani cewa ko ki sani cewa abinda kina faɗa ma jama'a ana watsa labarai akan shi ne akwai gaskiya, kuma wannan cikin labarin da suke bayar din kuma gaskiya din domin ya gina jama'a, ya wayar da jama'a, kuma ya ganar da jama'a a cikin duk abubuwan da ake yi.
Wato yana yiwuwa ɗan jarida ya iya gudanar da aikinsa ba sani ba sabo duk da cewa shi ma yana da ra'ayin siyasa?
Aiko a cikin wannan rayuwa dinan ɗan jarida ma yana da ra'ayin siyasa. Kowane mutum muna da su, amma mutum zai iya koma da irin waɗannan yayin da ka sani cewa abinda kake yi din na ba da labari wanda zai zama daidai ma jama'a, wanda ba za ka bata ma wani zuciya da shi ko a nuna ma mutane cewa ni na bin wannan, ni na bin wannan. Domin yanzu a cikin siyasa din ba wuya akwai waɗansu wanda mutane ba su so a ciki. Akwai waɗansu wanda mutane kowanne yana da wanda yana so ya zaba. Amma in kai ka zama ɗan jarida ka riga ka sani cewa akwai nawaya, akwai aiki a kanka ko a kanki wanda zaki nasa da wannan tunani naki ko ra'ayi naki ko ra'ayi naka domin ka faɗa gaskiya ɗin a ciki. Ina gani kaman ɗan jarida ya kamata ya ɗauki irin wannan nawaya ɗin domin ya yi aikinsa ko ta yi aikinsa ba wani son kai a ciki.
Allah Obadiah Tiom Date kenan, wato tsohon jami'in sadarwa a Bankin Duniya a hirarsa da Grace Alheri Abdu. Yayin da wasu ke kwatanta shi da shugaba Adali mai tsananin hakuri da yafiya, gwamnatin jihar Nasarawa kuma ta kira marigayi sarkin lafiya Alhaji Isa Mustafa, wanda ya maida hankalinsa a wurin ci gaba kuma wanda ya jagoranci fafutukan samar da jihar baki daya. Ga rahoton da Zainab Babaji ta shirya mana akan rasuwar sarkin lafiya wanda ya auku jiya Alhamis.
Al'ummar jihar Nasarawa na kan juyayi da nuna alhini kan rasuwar sarkin lafiya Alhaji Isa Mustafa Agwai na ɗaya, mai shekaru 84, marigayi sarkin lafiya kuma shugaban majalisar sarakunan gargajiyan jihar Nasarawa. Ya rasu ne jiya Alhamis a asibitin ƙwararru na Turkish da ke birnin Abuja bayan ya yi fama da rashin lafiya. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Alhaji Jamil Zakari ya bayyana marigayin a matsayin mutumin da ya jajirce wajen ci gaban jihar ta Nasarawa.
Babban sarkinmu sarkin lafiya Alhaji Dr. Isa Mustafa Agwai da farsa Allah ya mishi rasuwa. Saboda haka gwamnati da al'ummar Nasarawa da baki ɗaya da Najeriya muna alhinin wannan rashi da muka yi a wannan lokaci. Wato mutum ne jarumi da tausayi a shugabancin da ya yi, kuma ya ba da gudunmawa wadda ba za su lissantu ba. A lokacin shi ne muka samu ci gaba da samun jihar Nasarawa ita kan kanta, da kuma ganin cewa an samu zaman lafiya tare da al'ummar shi da kuma kwaye. Shi yasa Nasarawa ta zama kamar wata ƙaramar Najeriya, kamar United Nations. Duk wani al'umma biladama da yake Nasarawa sai yana da hali ya zauna a cikin arziki da kwanciyar hankali, kuma idan an samu tashi na ko wani rikice-rikice ko an samu wani faɗace-faɗace ko rashin jituwa tsakanin al'ummomi daban-daban, yakan yin gaba-gaba ya ga cewa an samu sulhu da maslaha.
Na kuma leƙa fadar masarautar lafiya inda na tarar da shamakin sarkin Alhaji Abdullahi Shamaki.
Duk mutumin da ya san sarkin lafiya mutum ne mai adalci, mai imani, mai tausayin talakawa, mai tsoron Allah, mai bada tarbiya na gari, kuma ya ba mu tarbiya na gari. Shi ya sa mukan jin zafin wannan rashi. Ba mu da wani abin da zamu iya yi dan lokacin shi yayi.
An dai na haɗa marigayi Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya a matsayin sarkin lafiya ne a ranar 28 ga watan Mayu shekara ta 1974. Ya kuma yi shekaru 44 yana sarauta. Ga ma abin da wasu ke cewa game da marigayin.
Sunana Muhammadu Gambo. Mu dai mun tashi mun same sarki akan kujera ne. Kenan ba mu taba samu rashi a kasan nan mu matasan kasan nan wanda ya girgiza mu ya dimauce mu irin wannan mutuwa ba. Allah ya mushi gafara.
Sunana Mahmuda Musa Akano Shaleku, kuma shugaban matasan wannan fadan na sarkin lafiya. Musamman mu matasa da a kullun idan wani ya je ya yi wani abun da sun mutunci wanda bai kamata ba, sarki idan ya ji baya barin je kira ni kuma zan je in nemo wannan bawon Allah. Tuntun idan kama wani kabila kamar Inyamuri, Idoma, Agatu, Tibi, idan ka ci mutuncin sha lafiya, sarki baya yadda yana tara mu matasa a kullun yana mana fadan zaman lafiya. Shi yasa mu ma mun tashi mun koyo wannan abin da sarki yake yi. Mu ma muna cin gaba da shi, kuma mu mun yi alƙawari ba za mu taɓa bari wannan ƙasa ya lallace ko wannan a ci zarafin wani a wannan ƙasa ba.
Marigayi sarkin lafiya ya rasu ya bar mata uku da 'ya'ya biyu. A yau Juma'a ne ake sa ran za a yi zana'idarsa a garin lafiya fadar jihar ta Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
Mutuwa riga ce ba ta fita, kullum nafsin za a yi katil mauti ayar Ƙur'ani ce. Duk zan da na zo kan ayar nan ni sai na ɗimauce. Rigar nan dai
to Allah ji kan marigaya, mu kuma kyautata namu bayan nasu kuma sanda ake Zainab Babaji. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku ƙarfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington. Ga kuma shirin lafiya uwar jiki.
Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu tattauna ne akan ciwon bacci. Ciwon bacci cuta ce da wani ƙwaro da ake kira tsetse-fly ke yaɗawa sakamakon cizon sa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Muhammad S. Ahmad da ke aiki da babban asibitin Kwali na babban birnin tarayya Abuja. Likita, barkanmu da warhaka.
Barkanmu dai.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bacci, wato sleeping sickness a Turance?
To shi sleeping sickness cuta ne wadda daga sunanta mun ji sleeping sickness kenan, tana sa bacci. Cuta ne wadda akwai wata kuda da ake cewa Glossina palpalis take yaɗar da shi. Tana yaɗar da wani ƙwayan cuta ne, sunan ƙwayan cutan trypanosoma ko trypanosoma rhodesiense ko trypanosoma gambiense. Idan kudan ta cije mutum kuma tana ɗauke da wannan ƙwayan cutan, shi ne zai sa mutum ya kamu da wannan shi cutan trypanosomiasis. Kuma kamar yadda na ce, in mutum ya kamu da cutan kuma ba magance shi ba da wuri, yana iya sa mutum ya yi ta yawan bacci. Shi yasa ake kiran wannan cutan sleeping sickness.
Banda wannan kuda ko kuma ƙwaro da yake cizon mutum ya haifar da wannan cuta, akwai wani abu da ke kawo cutar?
To musamman mafi yawanci waɗanda suke kamuwa da wannan cutan ta gudan suke samun shi, amma akwai kalilan da suke samun cutan daga wajen mama wadda take da shi ta ba wa ɗanta da ke ɗauke a cikinta kafin haihuwa kenan. Sai kuma akwai waɗansu kalilan kuma da aka taɓa ambacin su lokacin ake na waɗanda suke aiki a laboratory, idan suka yi kuskure suka sa shi ta jininsu, so suna iya ɗaukuwa da wannan cuta, amma kaɗan ne. Amma musamman dai ta wajen gudan ake samun cuta. cutar.
Menene alamomin wannan cutar? Wani alamomi mutum zai nuna kafin ma ya zo ya fara bacci har ta zama cutar bacci?
To shi alamomin wannan cutan kashi biyu ne. Daga inda kudan ya cije mutum, mutum na iya dan samu wani ciwo da ke fitowa kwanaki biyar zuwa sati uku bayan kudan ya cije mutum. Mutum na iya ganin kaman ciwo haka a ta inda kudan ya cije shi. Sai bayan haka kuma mutum zai iya ga yana da zafin jiki. Shi wannan zafin jikin zai zo ya tafi yadda dai na malaria take yi. Amma babban bambancin sa shine kana ta shan maganin malaria ba ka samu sauki. So zafin jiki na ciki, kasala na ciki, kumburin fuska, kaikayin jiki da kuma rashin son cin abinci duka wayannan alamomi cutan kenan. Idan cutan bai riga ya taba kwakwalwa ba ko shine mutum zai bayyana wayannan alamomi. Amma idan ciwon ya dade a jiki har ya kai ga taba kwakwalwan kuma mutum bai magance shi ba, zai iya sa shi ya zo ya fara yawan bacci da rana kuma sai ya kasa yin bacci da daddare. Sai kuma ya ga halayensa sun canza, baya cikin hayyacinsa, yana yawan fada, yana abubuwan da basu dace ba haka, har ya zo ya kai ma mutum ma ya fita a cikin hayyacinsa gaba daya, yana ma iya kaiwa ga mutuwa idan ba magance shi ba.
Kamar suwa a cikin mutane cutar tafi barazanar kamawa, shin manya ne, yara ne, tsofi ne ko kuma yaya?
Yana iya kama kowa muddin mutum na zama inda ake samun kudin nan kenan a karkara, wayanda suke noma, inda akwai daji, wayanda suke zama inda akwai kudin nan, su suke iya samun kudin nan, da yaro da babba kowa ma na iya kamuwa da wannan cuta.
Kai maganar noma ko kuma wurin da akwai daji a nan wannan shi kuda ko kuma kwaron yake rayuwa, shin akan same shi kamar a irin ruwan da baya wucewa?
Ba lalle bane, amma musamman dai ba wai yana taruwa inda ruwa yake tsayawa bane kamar na malaria, ba haka bane, shi a daji yake. Idan mutum kuma yazo yana zama kusa da wajen sai ya cije shi, shi kudan abinci yaje nema, ba wai shi yana yada cutan bane dai haka kawai, yana daukan cutan ne daga wanda ke da trypanosoma in a jikin sa, in ya dauka daga wajen mutum ɗaya sai ya kaima wani, su haka yake yadar da cutan. Kuma har da dabbobi ma yana iya daukawa daga dabba, shi amma wannan ana samun sa East Africa, yana iya daukowa daga dabba ya sawa mutum, kuma daga mutum zuwa wani mutum.
To a bayanan ka kai bayanin cewa uwa da ke dauke da cutar kuma tana da ciki, akwai yiwuwar cewa dan da ke cikin cikin ta ya samu cutar kafin ta haife shi. To banda ta wannan sigar kuma, ta yaya mai cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a?
Kawai sai dai yadda dai muka yi bayani, sai dai kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kaima wani, ko cin abinci tare ko zaman takewa da mutane, baya iya yadar da cutan. A ce na sa riganka ko na amfani da kayanka bai zai yadar da cutan ba, sai dai wannan kudan ya zo ya dauka daga wannan ya kaima wani. Sai yadda na ambata a baya, wayanda suke aiki a lab haka sun suka samu accident haka, dauka sa jinin da ake amfani da shi, amma wanda ke da shi ko kuma ma an taba magana wanda kamar aka diba jini wadda ke da cutar, za a samu wani jini, to shi ma ana iya yadar da cutar ta hanyoyi da ake yadar da shi.
To likita, menene illar cutar idan har ba a dauki matakin gaggawa ba? Dazu ka fara magana da kan kai ga mutuwa, da wannan shine ba a so.
Cuta ne duk wanda aka ce yana da ya kamu da cutar nan, ayyukokin shi na yau da kullum bai zai iya yi ba. Kuma in kai kuma ka saba kawo abinci gida, kaga in ba lafiya ba karfi ba yadda za ka kawo ma yalinka abinci gida, sai da dai muka ambata dazun nan, zai kai ga har mutum ya rame, musamman dai zai zo baya iya yin komai ne. So in ba za ka, in baka iya yin komai kuma kin ga magana ya baci kenan.
To likita, tiddada dai wannan cuta ne da ake iya daukanta, mai ita kuma kan iya yada ta, ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da cutar? Ko kuma misali idan akwai wanda ya kamu da cutar a gida, ta yaya sauran mutanen gida za su yi mu'amala da shi kuma su kare kansu daga kamuwa da cutar?
To shi wannan cutar dai muddin mutum ya ga bai da lafiya, abin da yafi dace ya je asibiti a duba shi. Dan aka duba asibiti aka gano irin cutar ne, shi lokacin za a san ya za yi a kiyaye sauran mutane da samun cuta, musamman dai wayanda suka san suna zama inda ake da cutar nan sosai, dan ba a cika samun shi a birni haka, sai dai kauyuka yadda muka yi bayani. Kuma yanda mutum za ya kare kanshi, in noma kake yi a daina fita da yamma haka zuwa dare, a daina fita. In ma za a fita, a amfani da safa da na kafa da na hannu a sa wajen aiki. Akwai akwai chemicals ma da ake wai magunguna da ake sawa a gona da suke kashe kudan nan suka kashe kudan kin gaba da za a yadar da cutan ina ga hanyoyin da yake na sai dai wanda ke da shi ai kokari a magance nashi da wuri dan kar kudan ya zo ya cije shi ya kai ma wani domin idan kudan ko ya cije wanda bai da cutan kin gaba da za ya dau cutan ya ba wani amma sai ya cije wanda ke da cutan ne zai dauka ya yadar da wani amma hanyar da aka fi bi wajen rigakafin wannan cutan shine yadda za a yi a rage yawan kudan nan ta magunguna da ake sawa a daji ko a gona dan a kakkashe kudan nan shine da asali yadda
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka inda kuma muka tattauna muka yi bayani akan cutar bacci wanda ake a turanci ake kira sleeping sickness wanda wani kuda ko kuma kwaro da ake kira tsetsefla yake kawowa yanzu kuma kai tsaye zamu je ga amsa tambayoyin da kuka aika mana wannan yace ko menene yasa in lokacin hunturu ya dawo kafafun mutane ke fashewa wato faso wannan abin ana gadan sa ne sa'an nan wasu zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso wasu hanyoyi ne za a bi domin magance wannan abin daga baban gida Yusuf na fada dalibi a kwalejin ilimi na tarayya dake Gombe
to likita gare ka
to shi cutar faso inda yanda ya fada lokacin sanyi aka fi samun shi kuma cikin aikin fata na mutum shine ya rike ruwa kai ya bari ruwa ya ta kaman moisture kenan so lokacin sanyi kuma aka lura za ga ko ina ya bushe sosai ya zama dry so abinda ke kawo fason kenan kafa zai zama ruwan da ke cikin ta yana saurin fita so yana saurin fitan ba wuyan kafa ya tsatsage kuma ba abinda ake gado bane yadda za a magance shi shine idan sanyi ya zo ana amfani da mai a yau da kullum aka yi wanka akwai duwatsu ma da ake sawa dan goge kafafuwan in za a yi wanka kuma aka gama gogewa sai a sa mai ko kuma wayansu wanda suke da shi suna iya neman mai ruwa mai dan dimi haka a sa gishiri a sa kafa a ciki a yi ta wanke kafa da ko da dutse din nan ko kuma a yi ta shafa mai bayan an wanke kafa
na'am to likita mai tambayar ya ce wanda wasu zaka ga kafa ɗaya ne ke yin faso kafa ɗaya kuma babu ko me dalilin haka
to wannan gaskiya ban san dalili ba sai dai mu saki sai dai we go and find out akwai cututtuka da yawa da zaki ga a jiki yake amma duk wanda make da shi a kafa ɗaya in kin duba ɗayan kafa akwai alamomi ba yadda za a ce wai tafi yawa a kafa ɗaya ne sai dai maybe tafi muni seriousness a kafa ɗaya amma mutane da yawa kafa biyu ne suke da shi
to masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato
Dr. Ahmad Sagir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya
to madalla a gaida Hawwa Umar da kuma likita yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice
Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a da darajiya Alhamis da ta samu cikakken goyon baya na tabbatar da cewa an biya ma'aikatan gwamnatin tarayya haƙƙinsu da zarar an bude sauran ma'aikatan gwamnati. Duk da yake za a iya ganin wannan kamar wani albishir ba zai zama da taimako nan da nan ba ga ma'aikata 800 da za su rasa albashinsu na farko wannan makon tunda aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati ranar 22 ga wannan ga watan Disamba. Wani mutum da kuma wani matashi da dakarun kurdawa na Syria suka kama waɗansu lokuta daban-daban cikin wannan makon da suka ce Amurkawa ne da yake da suke yi wa kungiyar IS yaƙi ba lalle su kasance Amurkawa ba. Wani jami'in gwamnatin Amurka da ya nemi a sa sunan sahirarsa da muryar Amurka ya bayyana cewa Sule Nowa ɗan shekaru 16 baba Amurki ba ne. Mayakan kurdawa da ke marawa da karun YPG baya su ne suka sanar da kama su ranar Laraba. Jami'an zaben demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo sun ba da mamaki da kuma haushi da suka sanar da shugaban jam'iyyar hamayya Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa bayan jirkinta kirga kur'u a zaben da ke cike da kurakurai da kuma rudani.
To duka kuma abinda za mu kawo muku kenan a wannan shiri namu, sai can da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye wanda za mu kawo muku cikakken hira da muka yi da Farfesa Bobina Maiwa akan zaben da aka gabatar da sakamakon zaben a kasar Congo. Sai a kasance da mu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Alheri Grace Abdu ta taimaka muka gabatar da shiri, da kuma wanda ya shirya ya bada umarni, wato Malam Sidi da injiniyan mu Dawud Smith Baba Yakubu ke sallama. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.